Sunana Honorable Muhammad Musa Soba, ina wakiltar mazabar Soba ta jihar Kaduna, kuma jam'iyya ta APC.
Kai ne mai magana da yawun Transparency Group.
Kwarai.
To menene asalin tarihin wannan Transparency Group din?
To tarihin wannan Transparency Group an kata ne a lokacin da muka zo majalis, suka fahimci cewa akwai abubuwa da ake yi ba daidai ba. Abubuwa na kumbiya-kumbiya wanda muka so dole a fallasa, a falle, kowa ya san cewa ga yadda ake abun nan. Tunda dai majalisa ce ita ke da karfin yin dokoki, ita ke da karfin ayyuka, dukkan majalisa ne, bai kamata a ce wasu abubuwan na majalisa ba, ƴan tsiraru kawai suka san wannan abu. Wannan shine ainihin tarihinta, amma bata fito fili ba sai lokacin da aka aiwatar da kasafin kuɗi. Kasafin kuɗin nan kuma muka ga cewa abubuwan da aka yi a cikin shi abubuwa ne wanda ba a kawo su gaban majalisa mun tattauna su ba, mun yadda ya zama doka. Daga lokacin muka fito da wannan kungiya fili, muka faɗi kuma cewa abinda aka yi cikin kasafin kuɗin shekara ta 2016 na Najeriya ba mu yadda ba, saboda an zalunci 'yan Najeriya, an zalunce mu, mu kanmu da muke wakiltar mutanen Najeriya.
Kamar waɗannan abubuwa ne da aka yi da bai gamshe ku ba?
To mun zo mun tarar da ID na wanda za a ce akwai wasu shafaffu da mai a majalisa, wanda su abinda suka ga dama za su iya ɗauka su sa cikin kasafin kuɗi ba ta sanin sauran 'yan majalisa ba. Majalisar nan tamu mutane ne 360, wakilai 360. Cikin wakilai 360 din nan, sai muka fahimci akwai 10 wanda ake kira principal officers, wanda suke su ne shafaffu da mai. Sannan akwai kuma ciyamomi na kwamitoci, wanda su ma ɗin kwamitocin nan 96 su ma ɗin da su ake yin komai. Sai muka fahimci cewa to tsakanin mutane 360 kusan 250 ko kusan 260 ma ba su san menene ake yi ba cikin harkar majalisar nan zo magana kasafin kuɗi. Saboda doka ta nuna cewa an kawo kasafin kuɗi, majalisa za ta zauna ta tattauna sannan a aiwatar da shi ya zama doka. Amma mu sai muka fahimci cewa abin da ake gabatar mana daban mu duba, abin da kuma zai kasance cikin bayanai na kasafin kuɗin shi kuma ya zama daban. Saboda haka shi ne muka fahimci cewa lallai akwai wasu tsararru wanda suke ganin cewa su ne majalisar, duk abin da suka yi da yawun majalisa za su fito suna fafatu a duniya, suna gaya ma duniya cewa in an ce abin nan ba daidai ba ne, ana ganin kamar majalisa ne ake dubalanta. Baya ga kuma ba haka ba ne, doka ta ba majalisa ƙarfin yin abu ne. Majalisa ko kuma ne ake kira kundin tsarin mulkin Najeriya bai ba wasu 'yan tsiraru dama su yi abu da yawun majalisa ba, majalisa aka ce ta yi. Saboda haka shi kakakin majalisa da karraman shi da sauran ciyamomin kwamiti ba su da ikon su je su yi abu da sunanmu ko da sunan majalisa, ce dole sai ya tabbata, tunda ba da mu aka yi ba kuwa dole sai mun nuna ba da mu aka yi ba.
To an ce akwai doka ta cikin gida da kuke da ita da ta baiwa waɗannan shugabanni na majalisar wakilai su yi wannan aiki da kake cewa ba daidai ba ne ba, saboda su ba a sa su a kwamitoci saboda suna shugabanci a majalisa. Ina gaskiyan wannan?
To abin da muke cewa ko da kwamitocin ne wanda aka ba mutane shugabancin kwamitocin, ai ba a ce musu su yi wani abu ba tare da sun yi shi da 'ya'yan kwamitocin su ba. 'Ya'yan kwamitocin nan ni kamar cikin kwamitocin da nake, akwai dukkan abubuwan da aka yi cikin kwamitocin ni ban ma san me aka yi ba. Kuma da ni aka zauna a tattauna kasafin kuɗin nan, muka kira ma'aikatun gwamnatin nan suka kare kasafin kuɗi, muka yadda muka amince. Amma da ƙarshe abin da aka je aka cusa a cikin kasafin kuɗin ba mu ma san da shi ba. Saboda haka idan wani yana maganan wai su shugabannin majalisa saboda ba su da kwamitoci, shi ya sa ta wannan to ai ba yadda ba su da kwamitoci ba ka da ta yadda su yi wannan abin da suke yi. Abin da wannan dokanmu ta majalisa ta nuna shi ne shi kakakin majalisa zai naɗa shugabannin waɗannan kwamitoci wanda muke da shi a gida, shi zai nannaɗa mataimakansu ma. Amma babu wata doka a cikin wadda ta nuna idan kawai kakakin majalisa ya naɗa ka shi kenan kai kuma sai ka je ka yi abin da ka ga dama. Shi kanshi kakakin majalisan babu wani hurumi da ya ba shi gurbin ya yi abin da yake so, ballantana wani mutum da shi kakakin ya zauna ya naɗa. Saboda haka magana ita ce ko dai a yi abu bisa ga tsarin mulki yadda ya shimfiɗa ko kuma a bisa zuciya, amma abin da muke cewa ba za mu amince da duk wani abu wanda tsarin mulki bai shimfiɗa shi ba. Ƙarfi na faɗa a ji wanda aka ba majalisa tsarin mulki ya ba 'yan majalisa ne a dunkule. Babu inda tsarin mulki ya nuna cewa kakakin majalisa Yakubu Dogara ko wani cibu Ado Doguwa ko wani mataimakin shi Sulasu ko wani mabi da shi wanda yake wakiltar marasa rinjaye Leo Ogo za su iya zama su abin garin suke so a cikin kundin tsarin kasafin kudi. Wannan babu ba kasafin kudi ya koma wace irin doka ne. Inda aka yadda musu su je su aiwatar da wani abu ya zama doka ba tare da yaddan sauran 'yan majalisa ba.
To yanzu me kuke so?
Abin da muke so tunda sun riga sun yi abin da ransu ke so, kuma sun tabbatar da cewa abubuwan nan waɗanda ake ambatowa suka sa aka cire Honorable Abdulmumin Jibril a kujerar shi. To ai babu dalilin da ya sa a cire wani ko kuma a hukunta wani, wani kuma a kyale shi. Tunda babu abin da wata doka da ta ce shi shugaban majalisa Yakubu Dogara da sauran karamar shi ba za a iya tuhumar su akan wannan abin da aka yi ba. Ai sun riga sun gama kama kansu tunda ai laifin da aka ce Abdulmumin Jibril yayi ne aka cire shi. Shine shi kuma ya ce ba shi kadai bane da su ne. Kuma yadda za a yi wani irin tsari ne zai bar mutum kwaya ɗaya tilo yayi abin da ya ga dama da kasafin kudin babban kasa irin Najeriya. Sannan har wani ya sa ran wai shi kadai ne ya zauna yayi shi. Ai duk abin da ya samu ya cusa shi ma ake ganin yayi da shi. Ai ganin yayi na gaba da shi sun yi. Ganin yayi na gaba da shi sun kawo mishi ya cusa. Don me mutum kana aiki a wuri wani yayi abin da ba daidai ba sannan kai kuma ka ce kana ƙasa da shi kai ko ba za ka roƙi alfarman kai ma bari kai abin da ba daidai ba. Saboda kai ya nuna cewa ba shi kadai yayi wannan abu, abin da muke so kawai shi Yakubu Dogara kakakin majalisa da sauran makarabban shi da aka ambato su miƙa wuya a bincike su, su nuna ma duniya cewa su ba su aikata wannan laifi ba. Tunda ba su da kariya ƙarƙashin tsarin mulki, ba su da kariya a duk wata doka ta ƙasar nan. Dole ne a tume su, dole ne taskar su, dole ne in an same su da laifi a hukunta su.
To miƙa wuya a gare ku ita ce su zauna a muƙamansu amma su amince a tume su a bincike su?
A'a, ai wato dauka akan muƙami zaɓi ne. Saboda tsarin mulkin mu ya nuna cewa duk wanda ake tuhuma an kaddara cewa bai yi laifi ba sai an tabbatar. Mai tabbatar da kayan laifi kuma kotu ne. Mu inda so samu ne abin da muke so ya zama wajibi su sauka daga kan mukabansu a tuhume su. Idan sun ki sauka na farko dai ya nuna cewa ba su san darajar kujeran ba da kuma ita kan jalisan da suke karewa suke nuna cewa tana da karfi tana da daraja. In har ana tuhuma mutum da irin wannan laifi ya kasa cewa bari in sauka saboda kada in gurgunta aikin majalisa saboda amfanin 'yan Najeriya. Ya nuna cewa na farko dai bai san darajar ma ita kanta majalisar ba. Saboda haka idan mutum bai sauka ba abinda muke cewa bincike ya kamo shi. Bincike ya nuna cewa lalle ya zo ya gurfana gaban shari'a, in shari'a ta gan shi da laifi shikenan a hukunta shi. Ka aka aiki a yanzu sauka zaɓi nasu ne saboda kundin tsarin mulki ya nuna cewa kowa aka tuhuma in ba an tabbatar da laifin shi ba tamkar bai aikata. Amma inda kasashen da suka ci gaba ne, inda suka san darajar inda suke da mukamansu da darajar 'yan kasarsu, to ba yadda za a yi ana tuhumar mutum yau kana wajen 'yan sanda gobe kana EFCC gata kana ICPC har ka ce kana da lokacin da zaka jagoranci wani a majalisa. To abin da ke damu 'yan Najeriya ba mu da kishin kasa kuma manyanmu ba su san amfanin ma mukamin da suke kai ba irin su Yakubu Dogara kakakin majalisa.
To na gode Honorable.
Oge, to shi ke nan, ki bincika ki, Allah sa ya yi dai.
Amin, amin. Na gode ƙwarai.